Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Kalma wanda baya shi ne ta da mu, sanda dai na arzikin mu shi ne uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku hirar da ne da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna, kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga. Kada na ja ku da nisa dai ga cigaban tattaunawar tamu. Da kai wannan maganar a kwanakin baya, na san gwamnatin jihar Kano ta sake bitar ko ta sake duba batun makarantar kiwon kifi da aka kafa ta da dadewa, yanzu ta sake farfado da ita, ta dada ita an bayar a gyara ta da sauransu. Ban sani ba ko akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da gwamnatin jihar Kano domin ku ga an ƙara bunƙasa ita sana'ar kiwon kifin?
Wato shi wannan bunƙasa sana'ar kifin tun lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari aka fara wannan initiative din, kuma dama wannan abun ni ne na kawo wannan shawara a wancan lokaci, da na kawo kuma shine sai aka dauki, an dauki Kano, an dauki Lagos, an dauki Port Harcourt da Enugu, so amma Kaduna ba ta ciki a tsari na Federal Minister of Agriculture a wancan lokaci, su ne suke yin project din. To amma Kaduna ba ta ciki. To ni kuma tunda naga Kaduna ba ta ciki, kuma ni dan Kaduna ne, kuma ni ne shugaban masu kifi na Najeriya, to shi yasa ni kuma sai nayi creating din nawadin a jihar Kaduna, wanda zai zama jama'an wasu jihohin za su yi sha'awar abun, jihohin da ba yi ba, kamar irin su Katsina, kamar irin su Jigawa da sauransu, duk mu je mu yi establishing irin wannan abun da ta muke so mu yi a Kaduna, wanda kuma ita federal government dama akwai project ɗinta a Kano, akwai a Lagos, akwai a Enugu da Port Harcourt.
To amma wani hali wannan aiki yake ciki yanzu? Ka ce tun a lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari da ta gabata aka fara wannan aiki, yanzu wani hali wannan aikin yake ciki da aka kaddama a waɗannan jihohi?
Ana ka san aiki na gwamnati, ana nan ana ci gaba da yi, sai dai yana tafiya a hankali ne. Dan kaga lokacin an dauko aikin sosai, to sai aka shiga samu matsala na matsin tattalin arziki na corona din nan, to abun sai dan ja baya. To amma har yanzu gwamnati tana ci gaba da wannan project din, dan na Kano ma duka initiative ne na gwamnatin tarayya, amma Kaduna ba ta ciki kamar yadda na ga maka. Mu ne muke so mu establish din shi yanzu a nan jihar Kaduna, kuma Allah da ikon sa a yanzu abin da ya rage mana an riga an samu ri, muna jira mai girma gwamna a samu approval, sannan mu zo mu fara investment din ma wurin.
Ta gwamnatin tarayya ka ce tana wancan aiki, yanzu ku a kungiyance me kuke yi yanzu?
Mu a kungiyance yanzu muna kokari akan wannan initiative din da muke so mu yi a nan jihohin arewa, inda baya cikin federal government bata sa hannu a kai ba. To mu kuma nan ne muke so mu taimaka mu gwamnati ta wannan bangarorin mu yi establishing, mu fara yin wani abu, sannan kuma gwamnati ta sama ma masinta kayan kama kifi, ba su da jirage. Kuma a sana'ar kifi gwamnati in ta saurare mu, kuma mun ba da shawarwarin abin da ya kamata, to a sana'ar kifi kawai za a iya samun ƙarin tattalin arziki kashi 50, saboda muna da report wanda China ta bamu, gafi ma wanda yake China ya bamu report daga Beijing, tsarin yadda suka tafi da harkar su. Gwamnati ta ba ministry na agriculture ɗinsu ta empower su, kuma suka empower mutane, ya kai ga yanzu sun bunƙasa harkar kifinsu, ƙauyuka ma yanda suke fitar da kifin da gyara shi da sa shi a gwangwani da sauransu har ya fi biranen China. To wannan abubuwan ne muke so gwamnati ta fahimta cewa ba fa lalle ne mai bane kawai shine za a samu tattalin arziki, a samu samar da abin yi, kifi ma yana daukan kashi 70 50 zuwa 70 cikin 100 na bunƙasa tattalin arziki a duniya, wanda ke kifi kwaya ɗaya zai kinkishe maka sama da 1000 in ka iya aikin yadda zaka kinkishe shi da yawa kuma ya zo ya girma ka samu kuɗi.
Eh, da kai wannan maganar to wai shin ko zaka yi mana bayani a takaice yadda ake noman kifin?
Wato yadda ake noman kifi, kaga dai na farko shi kan shuruwan da za a sa kifin, ka san mu yanzu anan ma jihar Kaduna da naga lokacin da gwamnati ta ba da intervention mu bata samu a ciki ba, sai ta ba Central Bank, sai ta ba NACEL, wata kungiya wadda yake take ba da tallafi. To mu sai muka zama ɗan kallo, mu da muke professional mu muka san aikin, gwamnati bata ba mu ba sai ta ba su. To su kuma sai muka wai an yi wata roba haka, an yi roba a cikin gida an zuba ruwa an sa kifi. To ina mutumin da aka koya ma sana'ar kiwon kifi cikin kwana 5 sati ɗaya shine za a je sa roba a dauki miliyan 3 miliyan 2 miliyan 5 goma a ba ta zai iya kiwon kifi. Mafi yawancin sun fara sun kasa yin abun kuma abun ya zo lalace kuma kudin ya bata, gwamnati kudin bai da hannun asusun gwamnati ba. To abin da ake yi shine na farko dai ana neman wuri ne wanda yake da dausayi, yadda yake da yake kwantar da ruwa ba tare da cewa sai an je an tara mai ruwa ba, na farko kenan. Sannan kuma ramin akwai daidai adadin inda ake tona shi da kuma lokutan da ake ba kifi abinci. Kaga na farko in kifi na ƙanana ma baya cin abinci da yawa sai ya fara girma, kuma mafi yawanci a bai wuce kwana 100 ko sama da haka kadan ake fitar da shi. Sannan shi kan shi ruwan da kifin yake zama a ciki dole sai an auna ruwan a ga wani irin ruwa ne, yana da gishiri ne, yana da sabulu ne, ya yake dole sai an auna a tabbatar kifin zai iya rayuwa a ciki, kuma yana rayuwa a ciki zai girma cikin takaitaccen lokaci. To kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda yake dole ne mu sa mutane a aji mu koya musu yadda abin yake, kuma mu shiga cikin gonar tamu mu consultants din mu nuna musu yadda muke namu su fahimta. Kaga sannan su ma sai su je su ci sabu da muke neman wuri a hannun gwamnati, dole ne sai mun je tare da mu ne za mu je a nuna mana wurin da ya kamata wanda za mu iya yin kiwon kifin, ba wai za a dauko wuri ne a kan ɗan dauri a baka a ce ka yi tankin ruwa da sauransu ba, ba haka abin yake ba. Dole ne sai mun ga wurin kuma mun tabbatar da cewa wurin zai yi, za a samu albarkar kifin a wurin.
Da kai wannan magana na irin yadda mutum ya kamata ya yi noman kifin, ban sani ba akwai manyan makarantu musamman yanzu da suke da sashi da yake koyar da harkar noma da kiwo, ban sani ba ko kuna da haɗin gwiwa da kamar Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ko kuma Jami'ar Jihar Kaduna ko kuma Jami'ar Bayero da ke Kano ko kuma sauran manyan jami'o'i dai, ban sani ba ko kun taɓa ƙoƙarin ku ga kun yi haɗin gwiwa da su domin a ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkar noma. Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato NUPAS, Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna, da kuma Julia Ledes Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.